programme pour un suivi de l'actualité 24 heures.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yaku mai kiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 6 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za mu kawo muku tarihin jihar Bauchi a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke kara gwamnatsowa. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Eli Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibril zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin kasar don a samu natsuwar yaki da masu da'awar jihadi, bisa ga wani bayanin da ke kunshi a cikin wani kundin hukuma wanda kafar labarai ta AFP ta gani jiya Lahadi. Wannan daddan tawayen da ake yi a wannan matalauciyar kasa ta yankin Sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula 'yan sanda da kuma sojoji, sannan ya tilasta mutane sama da miliyan 2 barin muhallansu. Yayin da ake ɗauki ba daɗi da ta'addanci, an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 8 na almuru zuwa ƙarfe 5 na asuba a duk faɗin yankin, daga ranar Juma'a 3 ga wata zuwa 31 ga watan nan na Maris, bisa ga wani bayani daga sakatare jihar na yankin arewa Kuliga Albert Zango. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura ma Rasha makamai don amfani da su a yakin Ukraine, to sai China ta ga sakamako. Ya ce to amma yana da kwarin gwiwar cewa China za ta kauce ma yin hakan. Kalaman na Scholz sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN, wadda aka yada jiya Lahadi, kwanaki 2 bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a birnin Washington DC. Kwanan nan jami'an gwamnatin Amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa China ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar ma Rasha makamai. Gabanin ziyarar tasa, Scholz ya yi kira ga China da ta kauce ma tura kayan yaki ma Rasha. A maimakon haka ta yi amfani da tasirinta wajen matsa ma China lamba ta janye daga Ukraine. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Firaministan Iran a birnin Al-Qahira a kokarin da kasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da karfafa wani haɗin gwiwa na yanki tare da kasar Jordan. Firaministan Iraki Muhammad Shia Al-Sudani ya sauka a birnin na Al-Qahira, inda ya samu tarba a filin jirgin daga takwaran aikinsa Mustafa Madbuli. Al-Sudani da Madbuli sun dubi faretin bai girma, sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera taken kasashen biyu. Sai kuma Firaministan na Iraki ya gana da LCC a fadar shugaban kasar. Tattaunawarsu ta fura ja'a ne kan haɗin gwiwa wajen harkokin tattalin arziki da tsaro tsakanin kasashen biyu, a cewar mai magana da yawun fadar shugaban Masar Ahmad Fahmi.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. A wannan lokaci za mu leƙa jihar Bauchi ne da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
Talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka.
Jihar Bauchi jiha ce da ta yi fice a siyasar Najeriya, kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Isa Abubakar Tafawa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An kekaro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas. Gwamnan farar hula na farko shine marigayi Alhaji Abubakar Tatare Ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar MPN. Gwamnan farar hula na biyu shine marigayi Alhaji Dahiru Muhammad Deba karkashin shugaban kasa na soji Janar Babangida a jami'ar NRC daga shekarar 1992 zuwa watan Nuwamba shekarar 1993. Sai Janar Babangida ya sauka daga mulki ya dinka ga hannun marigayi Enes Shonuka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi Sani Abacha ya kifar da mulkin. Gwamnan farar hula na uku shine Ahmed Adauma Azu, ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 na karkashin tutar PDP. Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine Malam Isa Yaguda, ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ANPP. Daga baya kuma sai canja sheka zuwa jami'ar PDP. Gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar Bauchi shine Barista Muhammad Abdullahi Abubakar daga jami'ar APC a shekarar 2015 zuwa 2019. Sai gwamnan jihar Bauchi na biyar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar. Comrade Abdullahi Koli, masanin siyasa a Najeriya, ya yi waiwaye kan yadda siyasar Bauchi take ga kuma abin da ya ce.
To, ana hakika jihar Bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa, domin jami'a ce guda idan aka biya ga sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi. Irin wayannan da su suka da shi marigayi Abubakar Tuba Balewa ya harfasa a jihar Bauchi. Kuma har gobe ana mutunta wannan darasu suka da ya koyar, musamman bayan shi irin su Sa'adu Zungur da irin su Talban Bauchi da makamanta wa'inda suka yi fice a siyasar Najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata.
Salisu Ahmed Salele, ɗan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiyya, ya ce siyasa a jihar Bauchi abin ayaba ne.
A jihar Bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zafansa, 'ya'ya a jihar Bauchi sun maida siyasa. Siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka, mai hankali kuma sai ya sa a faranti.
A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasan ta shaida min.
Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillahi na ga dai siyasarmu ta ƙasarmu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai. Akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar ɗan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna.
Daga bisani na tuntuɓi wasu 'yan jihar Bauchi game da yadda suke buƙatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana.
Sunana Lukman Elman daga jihar Bauchi, Bauchi local government. Yadda aka ce za a yi zaɓe tsakani da Allah, dukkan wanda ya ci ya yadda cewa Allah ne ya bashi, wanda ya faɗi kuma ya yadda cewa Allah bai bashi ba, a dai zaɓe lafiya a gama lafiya.
Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi.
Sunayen 'yan takarar kujerar gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun haɗa da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jato PDP, Air Marshal Baba Sadiq Ritaya da mataimakinsa Shehu Aliyu Musa APC, sai kuma Halliru Daudi Jika da mataimakinsa Muhammad Gadauji Azare AMPP. Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Labai da Abdulwahab Muhammad. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Kasar Pakistan za ta dau bakuncin zaman tattaunawa na kwanaki biyu da Amurka daga yau dinnan Litini, don su duba yadda za su haɗa kai wajen dakile abinda ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta kira barazanar bai daya ta ta'addanci wadda kasashen biyu ke fuskanta. Christopher Lenberg, mukaddashin koordinator yaki da ta'addanci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, zai jagoranci tawagar cibiyoyin Amurka wajen tattaunawar, a cewar ma'aikatar jiya Lahadi. Tattaunawar ta kwanaki biyu za ta samar da dama ga bangarorin biyu ta yadda za su yi musayar ra'ayi da darussan da suka koya da kuma amfani da tsarin da ya dace wajen yaƙi da ta'addanci a cewar takardar bayanin. A ƙarshe, shugaban ƙasar Tunisia ya aitar da wariyar launin fata jiya Lahadi, sannan ya nuna yiwuwar a ɗau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki 10 bayan da ya yi shelar shirin fatattakar baƙin haure, inda ya yi amfani da lafazin da ƙungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma ƙyamunin fata. Yayin jawabi a ranar 21 ga watan Fabrairu, inda yake gaya ma jami'an tsaro su ta sakeyar baƙin haure, shugaba Kai Said ya kira kwararar baƙin haure zuwa cikin ƙasar, wani makirci na ƙoƙarin canza yanayin mutanen Tunisia don su daɗa zama baƙaƙen Afirka a maimakon zama Larabawa. 'Yan sanda sun danƙe ɗaruruwan baƙin haure, masu gidajen haya kuma sun kokkori ɗaruruwan 'yan haya, kuma an kokkori wasu ɗaruruwa daga bakin aikinsu a cewar ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. Yanzu ko ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba.
Sauran Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake ta babuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A shirin Zauren matasa na VOA da muka dauka a Bauchi zai tabo yanda matasan ke son a share musu fage ne don shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana maimakon tura motar wasu yan siyasar da kan manta da bukatun matasan bayan darewa madafin iko. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dayiro Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mimanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin Zauren matasa na VOA.
Yawa idan har ba tsoron matasan suke zubuto zubuta su sai da har aka sai da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa
kuma kare malam Nasiru sunan Allah yan son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam Aminu mai manja bakin kaso Central Makiri a gaskiyar magana ina ganin matasan na akwai gudumar da su iya ba wa kasan nan kuma rashin dan canji ne a nan su da su ya fitowa su shiga jam'iyyun nan su sai form su dauki responsibility din dawaniyan campaign din da sauran su don san su to a sassauto da kudaden form din a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutun ne na gari a kowace jiha a dauko shi a bashi dama a buga a gani
wannan gaskiyar magana ka gane siyasar ma ta lalace ne kuma lalacewa shine yau kwata kwata idan ba a ganka da bakar jib ba idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an ganka kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikinka ba to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'ummar sai me yake da shi to kaga daga nan za a kare maka zuwa me kake da shi in an ce me kake da shi dama ba sai an zabe ka bane kayi wa al'umma a matsayinka su ba za zabe ka kenan dan wani abu ne to matsalar mutane
Mustafa ya nuna kinan su matasa ko mutane da kansu suke zaben masu kudi ko yan jari hujja su mulke su kinan
dama ai mu ci sosai ai duk mutumin da yazo yanzu ba a binciken ina ka samu kudin ka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka fada ko akwai wanda ba su maka fada ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in je kana da ɗan Abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare za kai taka rawarka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani ɗan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je ɗan suka shige-shige wallahi in gaya ma indomi aka raba mu wajen su domin samu su ɗan tallafa kansu wallahi matasa irin matasan haka suke sa can abin suna guduwa ta irin wannan mutunci
yanzu shi sunan Abdulrahman Abdel abin da yake faruwa shine yan dukkan jihohinmu na ƙasar nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun maida hankali ne akan ƴan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa-fasa suke ta yi ko wasu matasa suna ta maida hankali waye yafi kuɗi yanzu a hannunsa wanda yafi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mu yanzu mun samu ɗan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunaninmu ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiya
kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara
kun
baka da kuɗi duk cancancin wallahi ba ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka dani jam'iyyar in dai baka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zaka zan jefar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye delegate din yan uwanmu ne matafa
wallahi jibi wannan abin ka tana mai wani abu guda
wallahi Nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasa san kasan nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga harcin hanci ake ba masu kada ƙuri'a kaje da niyan mutumin da zaka zaba mutun na gari ana jan ka wani 500 ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci 500 na lokaci da wani ma 1000 ake ba su yanayin rigan da kasa kaje gurin zabe yanayin ne kudin da baka in kasa 20 kamar haya a baka naira 50 in kasa gezina a baka 1000 to dan na'am
an so wace ji 20 kamar haya kuma
akwai wata shadda ne da ake yin jinkiri kamar wanda yau ne ta sa mutane suka samu sata to idan ka sata naira 50 suke ba wa mutane sai su kauda wa mutane akan abin da
ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin kamar ana daidai kanka daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi 1000 ta isa akwai wanda 500 kuma je ka da halinka na
assalamu alaikum sunana Rayyan Dahir Usman na bai wato har yanzu maganan Hanson Bible Janga tana mana bu wato lalacewar siyasar kasan ne da aka da matasa suka zama har ya kawo matashi bai da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magan da Alhaji Sufi faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi matashi da bamburinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke tunda ana maganar matasa ne matasa mu kauda wancan tunanin farko waye mai babban jip waye mai babban gari waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kauda shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an gwanko ya lalace ko wani abu ya daye ko wata guguwa ta shigo nan bala'i na iftila'i a rayuwa garinka zaka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka amma muddin yana can Abuja ko yana Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wata kin ba mu dare ga wannan Nasiru mu dare ga wannan tunanin ba za mu sha wahala mata sa har yanzu
a takaice dai wannan Nasiru suna na Dallami Barjanga
eh Dallami ina ga daga kanka zamu rufe shirin nan
na'am to tunda dai mafita ake nema shine a ko ina dai matasa zamana mun ankara kuma abinda ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa yanzu muna gani idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abinda ake mana muna tura mota ne a tafiya bule mu da hayaki da kura to mu yi yunkuri mu ga mun kai mu kayukan mu matsayin da da a yi sha'awa mu gaba dukkan haide ko zamanto masu ba mu shawara a gidajen su da kuma angoyin su shine kawai solution
me wannan magana
kuma daga karshe Abraham Anten shekal ke magana daga karshe kamar yadda dazun aka dai korafi mu matasa fa bamu kara ba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita bata da karfi domin mu karfafa ta kuma a sanya matasa yan takarkaru kuma da kudin takaran mafi karanci akan sauran jam'iyyu ta nan ne nake ganin idan matasa aka hada kai za a iya cimma gaci amma muddin muka ce zamu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin su ka fito takara ba da ka ci zabe ba wannan ma ba gaskiya bane ba tunani ne ko irin na wasu mu amma anan Bauchi ma mun yi zaben jam'iyyu mabambanta
da ƙarshe sunana Amin mai banza shawarar zan bayar shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya fafu ma'ana annabi ya fafu shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu inda muke su kuma su tafi can su tafi ta kansa AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne yaddin mutumin da ya zo mu juya masa baya
na'am da ƙarshe sunana Rayyan Dahir Usman na bayi kamar yanda ƴan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaben nan fa mai kuɗin nan ɗansa ba baya cikin ku kai ya za a kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma ka warware bayanka Allah ubangiji zai amana abin da yake alkhairi assalamu alaikum
sunana Al-Mustafa Haji Sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin ƴan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saba naka kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da yace zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncinka kuma zai sai ƙuri'arka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza zaka iya shiga jam'iyyu shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka dauko kin dai kai din kai mutun ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci yafi komai kuma har yau akwai mutane suke ganin haka in mun haka na gani za mu kai ga nasara insha Allah
ku dakata nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zauren wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya ba mu dama za mu saki wata sabuwar zantawar da ku a madadin muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo wannan shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu
alaikum
a gaida Nasiru Adamu Elika ya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan Jibrin dauke da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridan ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka banku na tarihin Najeriya na ci gaba da tsawayen umarni daga babban bankin kasar domin biyan umarnin hukuncin da kotun kolin Najeriya ta zartar cewa a ci gaba da amfani da takardun kuɗin 200 da 500 da kuma 1000 da gwamnati a da ta haramta har sai zuwa ƙarshen shekarar nan da muke ciki. A ranar Juma'a ne dai kotun kolin tarihin Najeriya ta haramta matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnan bankin tarayyar Najeriya suka dauka na hana amfani da tsaffin kuɗi na takardun 200 da 500 da kuma 1000 inda kotun kolin ta ce matakin ya saba wa doka da kuma sauran ka'idoji na tsarin mulkin kasa. Har yanzu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari bai ce ofan ba game da wannan hukunci da kotun kolin ta zartar. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar ta bayyana cewa zababban shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ziyarci basaraken birnin Lagos Oba Rilwanu Akiolu inda ya kai masa ziyarar ban girma. Wannan ne dai karon farko da Bola Ahmed Tinubu ke ziyartar birnin na Lagos bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudanar na shugaban kasa ranar Asabar da ta gabata. Sarkin ya bayyana Bola Tinubu a matsayin wani jarumi dan siyasa mai kishin Najeriya wanda kuma yake taya shi murnan wannan nasara da yi a matsayin sabon zababben shugaban Najeriya. Sai kuma jaridar This Day daya daga cikin manyan labaran ta cewa wasu jihohi guda 7 da ke ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai adawa sun janye ƙarar da suka shigar a gaban kotun kolin kasar inda suke kalubalantar gwamnatin tarayya bangare da ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon zababben shugaban Najeriya da hukumar zaben kasar ta yi. Jihohin dai sun hada da Adamawa, Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Edo, Taraba da kuma jihar Sokoto. Sai kuma jaridar da Vanga ta bayyana cewa yanzu haka Chief Peter Obi da kuma Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar Labour da kuma PDP sun sha alwashin shigar da kara a gaban kotun ɗaukar kara na zaben kasa da aka gudanar domin kalubalantar nasarar da hukumar zaben Najeriya ta ce Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben shugaban kasa da ya gabata. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu ya kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya umarci gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya bi umarnin kotun kolin Najeriya na dawo da tsaffin kudaden Najeriya na 1,500 da kuma 200 domin al'umma su ji gaba da kashewa har zuwa ƙarshen shekara kamar da kotun kolin ta zartar a hukuncin da ta yanke a ranar Juma'a. Gwamna Akeredolu ya bayyana cewa wannan shine zai tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mai bin doka da oda ne. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, huta lafiya.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin ƙasar don a samu natsuwar yaƙi da masu da'awar jihadi bisa ga wani bayanin da ke kunshi a cikin wani kundin hukuma wanda kafar labarai ta AFP ta gani jiya Lahadi. Wannan daɗaɗɗen tawayen da ake yi a wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula 'yan sanda da kuma sojoji, sannan ya tilasta mutane sama da miliyan 2 barin muhallansu. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura ma Rasha makamai don amfani da su a yaƙin Ukraine, to sai China ta ga sakamako. Ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa China za ta kauce ma yin hakan. Kalaman na show sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN wadda aka yada jiya Lahadi kwanaki 2 bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a birnin Washington DC. Kwanan nan jami'an gwamnatin Amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa China ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar marasha makamai. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Firayim Ministan Iran a birnin Al-Qahira a ƙoƙarin da ƙasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da ƙarfafa wani haɗin gwiwa na yanki tare da ƙasar Jordan. Firayim Ministan Iraki Muhammad Shia Al-Sudani ya sauka a birnin na Al-Qahira inda ya samu tarba a filin jirgin daga takwaran aikinsa Mustafa Madbuli. Al-Sudani da Madbuli sun dubi faretin bai girma sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera taken kasashen biyu.
Tuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Carl. Baba Yakubu Makirri ne nake sallama da ku. Assalamu alaikum.